كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوان مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى بوليا إساك دار دمون نفسينا تفسير أني بإرما من أسكن سورة النور zamu tafi kan ayata 22 insha Allah. Mun gama da ayata 21, yanzu zamu shiga cikin ayata 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a. Kafin mu karanta, akwai wani abu mai kama da tambaya, kuma kamar ba tambaya ba da jan hankali ne, cewa yi assalamu alaikum. Allah ya kara wa malam lafiya da imani. Malam, ina son a taimaka da jan hankalin mata masu hawa kekenafin su zauna a kujerar direba. Direban keke napep, wato ga ugunta, ga ugun shi direban ba tare da la'akari da tana da aure ba ko tana azumi ba. Shi ne musulmi, inda ya ce a ja hankali. Shi musulmi ba keke nafe mai ke bayan akwai abin da yake gaba da keke nafe, ba zai manta da addininsa, inda musulmi ne kuma yana riko da addinin, sai dai idan yana wasa da addininsa to wannan kuma. Amma kamilin mutum ba zai yarda a gaban keke nafe din nan a ce ya ɗauki wata mata suna zaune a wannan gurbin, sai dai in bai damu da addininsa ba, ita ma kuma kamar asara ce, ba ta san darajar kanta ba. Wannan kuma don ana samun matar da ba ta san mutuncin kanta ba. Da Allah ya ce ki sa hijabi, ba haushinki yake kike ji ba, hankali ma mutunta ki yake yi domin ya kare miki martabar jikinki da mutuncinki ga kowane ma irin mutum. Kai kuma Allah ya sa ka yi wannan, ka kiyaye shi a nan mace, ka kiyaye mata mutuncinta, saboda ita uwa ce ko matar wani ne ko ƙanwar wani ne ko yar wani ne ko kuma surukar wani. Dukkan waɗannan da na lissafa ba abin jefarwa ba ne ko wulaƙantawa, amma mace sai ta wulaƙanta kanta, shi ma da yake ba riƙo yake da addini ba, sai ya zuba mata a jiki. Allah zai yi shari'a, ni ba ni da shakku a kan wannan. Allah zai yi shari'a, kuma duk abin da ka yi wallahi sai ka gan shi. Kuma ni amma misali zarrati khairan yara, ita ma za ta gani, kai ma za ka gani, mai amfaninsa sai ka yi haram za ka samu kuɗi, mai amfaninsa ke sai kin yi haram sannan za ki biya bukatunki na yin anguwa za ki je ko wani guri za ki je. Dama asalin keke napep ɗin nan gabansa fa mutum ɗaya ne mai tutsaya shi keken, sai a baya watakila mutum biyu ko uku ko to, sannan su matan da kansu suke wulaƙantar da kansu. To da in baki yarda kin shiga ba, ba zai yi ba. Amma musulmi kamili wajibi ne ya tsare kansa, ya tsare wata mata. Musulunci, wani hadisi yana magana cewa da ka taɓa jikin wata mata da ba matar ka ba, gara ka bari, idan alade ya shiga kwatami, in ya fito ka rungume shi, ya fi maka sauki. To idan haka lamarin yake, me yasa mutum musulmi zai yi ta wasa da wannan abu? Me yasa musulma za ta yi wasa da wannan? To kuma kuna da wani abu har yanzu wanda komai nan kuke kawo ku ce ayi magana masu aikin nan ba sa ma zuwa da ku kai da kaga abun a lokacin ya kamata kai magana saboda gusar da mummunan abu Allah ya daura ku kowanne musulmi man ra'a minkum munkar ba cewa aka ce malami malami ne zai gawo magana sa baya gurin ma mai gawo amma lokacin da kaga matsala a lokacin ya kamata ka isar da sako ko zai yadda ko ba zai yadda ba inma kawai abin da ake nema a wajen ka shi ne kai masa lafuzan da zai tausasa zuciyarsa ya karbi sakon ba fada za kai ba ba kuma zagi za kai ba ba cewa za kai kai ta maganganun da ba su ke nan ba kaga malam ina za a mutu wannan abin da kake za ka gan shi a littafin aikinka kai kokari ka ga cewa ba kai abin da yake haramu ba a cikin wannan sana'a shi ke nan baka isar da sako ko ya karba ko bai karba ba kai Allah ya baka ladan amma sai ka dauko wai kai ba za ka yi magana ba saboda yawancin ku kowa baya son ya bakin jini amma shi malami ya ta bakin jini a zage shi ya kokarin fitar da kai daga bata amma ka zage shi ya gaya ma gaskiya ka zage shi ya yi ma ɗanka suna ka zage shi ka mutu ko matarka ko wani ya maka sallah ya zo ya maka karatu ya maka addu'a ya nema maka hanyar gafara ya nema maka sauki a rayuwa duk kana zaune amma duk da haka wai malaman nan su ne abun zagi kuna da aiki wallahi wallahi kuna da aiki ku ta zagi malaman ku ta zagi su wallahi saboda watakila daga sallar ka za a biya su in kuma ba ka da sallah ba da aka karba to daga zunuban da suke na kurakure za a dauka a jirga maka wata riba ka ce kuma magabata suna cewa naman malamai guba ne duk wanda ya ci in yi wasa zai mutu ba imani saboda gaskiya ake gaya maka da addini kuma abin da ake gaya maka da gaskiya shi kake zagi kaga daga ƙarshe fanɗarewa za ka yi mutuwa ta zo ta same ka ba akan gaskiya ba so dole ku tashi ku hana mummunan abu domin da shi ne Allah yake gyara al'umma ba da mummunan abu annabawa Allah ya turo su su hana mummuna su ce ayi kyakkyawa ku ne masu rubutun takardar ku kuke yawo a cikin keke na fif ɗin ku kuke yawo a gari malami watakila yanzu in kace ma sai ka gani a keke na fif ɗin kaga mu da aiki saboda ban san me suke yi ba to kuma yanzu da aka taru a nan za ka samu yawancinsu yanzu suna nan suna ɗaukar wannan daga can su kai can ba sa ma nan gurin da yawa sai yanzu da wuya ka samu duk ma shi nan daga an tara masu su private ne yawancinsu shi yanzu yana ta yana garawa bai ma ji mu ba haka ne ko mafi rinjayen lokaci to amma kai da ka ga ɓarna to kai ya kamata sai ka yi magana ka ja hankali muna son kowa ya zama mai umarni da abu mai kyau mai hana mummunan aiki mutum ɗaya ya shirya a hannun ka ya kuma ka duniya da abin da ke ciki kowa sai ya ɗauka ya ce Allah ya taimaka kamar yadda ya nema kuma gaskiya matan su ji tsoron Allah su ma masu keke na fafi su ji tsoron Allah malam a taimaka a ja hankali wannan ma ba tambaya ba ce amma abin da ya rubuta ban sani ba amma zabi magana mai harshe biyu ne saboda rashin sani akan tabbacin abin da ya rubuta domin wani yakan rubuto saboda kila ko ya ji za a ragargaji mutanen da suke abin da shi kenan ya takabbarorin sai tashi ya tafi burin sai ya ci to gaskiya in dan wannan kake yi to ba ka da lada sai dai ka yi dan Allah kuma da gaske ne abin ya faru saboda ni ban san wannan ban san abin ba ya ce wai malam a taimaka a ja hankalin masu gumin shinkafa malam yawancin shinkafa da za ka ga ta yi haske haifo bleach ake sawa a lokacin gumin shinkafa kuma a ja hankalin
hukumomin da haƙƙin kula da hakan ya shafa da su ɗauki matakin da ya dace. Malam mai yin gumin shinkafar ne ya koka min cewa wannan shi ne abin da suke yi. To ni ban da tabbas akan wannan magana, kuma ban sani ba. To amma abin da za mu faɗa, idan har akwai haka, shin me amfanin saka shi haifo bleach ne? Me ya sa ake saka shi? Saboda shinkafar ta yi haske? Kamar akwai wanda ya sani kenan. Ni dan ban sani ba ne, shi yasa nake tambaya. Ban san me yasa ake saka shi ba. To ba mai ba da amsa? Na? Omo? To kawai shi yasa nace maganar da zamu yi mai harshen damo ne. Ma'ana kiran kawai da zamu yi shi ne, in ana yin wannan kuma yana cutar da mutane, to masu shinkafa da wanda suke yin irin wannan, to su ji tsoron Allah su daina. Kawai mu abin da zamu faɗa kenan. In kuma ba a yi, to shikenan, nan ma a ji tsoron Allah a gyara sana'ar. Saboda duk abin da za ka yi don ka samu kuɗi wani ya cutu, to Allah yana da magana a kai. Wannan shi ne, kuma ba wai masu shinkafa ko masu gumin shinkafa kaɗai ba. Masu haɗa ma wani abu don wani abu ya yi kyau kuma ba daidai ba ne a haɗa duk su daina. Misali wani za ka ga ko an yi mix ɗin manja da wani abu, ko yawa, ko kuma a wajen awo an tauna kwawon, ko wani abu mai kama da haka. To kuma dama duk wanda yake yi in dai ba daidai ba ne, hankali yana gaya masa abin da yake ba daidai ba ne. To ka yi abin da yake daidai. Mu dai wannan labarin ni ba ke tabbatar da shi ba. Amma wanda ya rubuta watakila yana da tabbaci, kamar yadda ba mu san shi ba, kawai takardar aka kawo. To galibi kuma abin da ya shafi irin wannan harkar, kafin ka ce wani abu sai ka tabbatar da abu. Rashin tabbatarwa kawai generally za mu yi magana cewa dukkanmu mu haɗu mu ji tsoron Allah, shi ne abin da za mu faɗa. Tawa'un kana yi ko ba ka yi, kowa ya ji tsoron Allah ya kiyaye aikinsa. Wannan shi ne abin da za mu faɗa. Kuma yadda ne tambaya ka kasa ba da amsa, to kada ka tafi kuma ka ɗora cewa suna yi don ka kasa ba da amsa. Ba ka da dalilin da za ka ce suna yi sai in ka tabbatar. Haka ne ko? Na? Ya ko maganar ba ta muku daɗi ba ne? Ba ka da tabbaci ka je ka ce suna kaza suna kaza, tunda ban ka iya tabbatar su ba. Haka na tambaya ni ban sani ba. Amma daga ƙarshe dukkanmu mu haɗu mu ji tsoron Allah. Duk abin da muka san za mu cutar da 'yan uwanmu mu nisance shi. Wannan shi ne abin da za mu yi. An yi magana a kan mai sikila. To sai wai bayan na fita sai wani shi kuma wasu dai anan suka tsare ni ban san ko su waye ba. Amma ina jin daga ciki akwai masu irin wannan kayan. Daga ciki akwai masu irin waɗannan kayan haka suna magana. Wai wani ya zo ya ce wai yana son ta. To jama'a yanzu tsakani da Allah haka maganar yanzu jama'a da haka ake neman aure tsakani da Allah. Kuma idan da gaske ita su killace, to kai Alkur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum illa tahalluka. Kuma mu yanzu wannan an rubuto an kawo, ba mu san ko waye ya rubuta ba. Kuma dan me ma ni za a tunkare ne cewa ni na so ta saboda 'yar gidan mu ce. a maganar gaskiya ne kuma in yar gidan mu ce anan zaka nemi aurenta anan haka ni ban san ta ba kai ma baka san ta ba duk ba wanda ya san ta ba da ya za a yi kawai mu baka amsa wasu mutane wanda irin kifaffen hankali suke da shine na rasa ban gane ba a maganar gaskiya ne ai ni na dauka cewa zai yi idan tana da rashin lafiya to a nemi gidansu zai ba da gudumawa zai ba da gudumawa na magani ko na abu mai kama da haka don su samu sauki ko to amma sai aka ce mun wai ya ce yana son ta shi waɗanda ya kawo labarin zai ce ka nemo mana shi yanzu ban gansu ba duk sun bace to kuma yanzu saboda Allah tigiya za mu bayar wacce ta rubuta ta zo ko ta ina za mu fara ai ba inda za mu fara magana ko kuna ganin akwai to aure jama'a ku mai da shi ku daina barin ku daina mai da shi abun wasa kuma abu haka kawai ya zama kamar ya zama shirme-shirme haka ai ba mu san me muke ba inda haka ba ta wannan hanyar ake neman aure ba to amma shi watakila a tunaninsa kawai ban sani ba ko zai hutar da ita ne ya warkar da ita ko kuma dai a yare ne kai ya kuka yi ne ko ba ka da labari ne ba kai ba ne ko ha ai ba ne zo ba malam so da Allah don Allah irin wannan idan an tashi sai a san yadda za a yi magana aure ya wuce wasa kuma in za ka nema daga waliyanta ake son ka zaba Qur'ani cewa fankihu kunna bi izni ahlihin ko aure su da izinin wato ahlihin yawa kaga yanzu yadda kawai ya zo ya ce yana son ta shi a ina za mu same shi daya ina ne anguwarsu biyu ina ne gurin sana'ar shi uku a ina yake dole a sani yawa me halinsa kuma ko duk mun tantance komai sai mu ba shi amsa ba mu da izinin auren da ita dan ba mu san ta ba ba yarmu ba ce ba kayan mu ba ne ba mu da izini iyayenta ne kawai suke da izinin wannan wani malami dan yaro kawai yana tafsiri mai sai auren da ta mata ba iyakacin sai ya tafsiri sai ya tafi an rubuta ba yi da wannan ikon ba yi da dama wallahi saboda Qur'ani bai ba shi wannan damar kun dai gane ko yawa saboda gaba ko za a sake rubuta wata takarda mai haka kawai wani yana tun yana zuwa ya ce yana son abin da mamaki ba ka san fa malam abu uku Allah ya gina aure a kansa ba ko ɗaya wanda ya gani a ciki ka sadace fa wallahi ka sadace malam ka fada ce abu uku Allah ya tabbatar da aure a kansu babu ɗaya a cikin wannan takardar wanda ya tabbata amma kana kasassaba cewa wai shikenan yanzu da misali kana so banta ne sai ce to na baka yanzu ai shaida daura aure shi zai yi wakilta to idan ka je ka same ta ko bayan da kake tsammani ba za yi ai manzon Allah cewa yayi in za ka yi auren sai ka gani ka ga abin da ya jawo maka soyayyar tukuna kawai labari haka kuma labarin ma na rashin lafiya kuma kawai sai ka fito ka ce kai kaza magana gaskiya ne ma kun ga fa ku rinka shawartar mu fa wallahi ku rinka shawartar mu abin akwai abubuwan da mun san su a ilmance kuma a shekaru mun fi wurin shawara ba haka kawai daga jin maganar sa to sai ki magan ka hukunci yana daga cikin in zaka yi neman aure ka daina gaggawa kai ko menene zaka nema a duniya ka daina gaggawa idan aikin lahira ne kai gaggawa amma aikin da zai zauna da kai a rayuwa a duniya to ka daina masa gaggawa sai ka tsaya ka tantance saboda za a samu nadama amma yanzu idan ka ce za ka yi sadaka yanzu ana cewa ka yi sadaka Allah zai ba da lada to in kai niyya kawai bayar yanzu saboda in an jima shedan zai hana ka amma irin su aure irin su neman aiki irin su alle ne ba a gaggawan shiga abu sai an tsaya an yi shawara kuma ma kun an yi shawara sai an koma wajen Allah an yi addu'a saboda Allah ya zabe ya zabe mai kyau gaggawa ba ta cikin abin da ya kamata saboda haka ina dai ba da shawara ma idan ka gama shawara tun daga ga wakilin ka yanzu
malam
kada mu jika baka aiki ba ko yawa tunda idan an same shi kaga kuka tattauna to ni dai bani da hannu a ciki ina ga daga can sai ka dauke shi ku tafi gidan su yarinyar aje a samu babanta ko a ko kai ma ba kai bane a to shi to shi kenan Allah ya bada sa'a amma na fi tsammani shi mutubin da kyakkyawar niyya yake tausayi ne ya saka shi haka o shi ma bai da lafiya to kaga abin yana fitowa kenan kamar wato kenan dai kamar abokiyar tafiya yake nema kenan ko to amma sikila sai aure sikila ni ku tsaya da Allah ni ina da sabanin ra'ayoyin da ake tafiya a kansu wani lokaci saboda ni a gona ma'ana ba a haɗa tsini da tsini kuma a ce za su yi aiki ba za su yi aiki ba saboda haka sai an samu tsinin sai a samu akasinsa to nan ne zai iya yin aiki idan shi sikila ne misali to za su haifi sikila kenan kuma abinda gwajin yake nuna wa cewa kada a yi saboda za su haifa ma kansu aiki shi ne abinda ba a so muna da wani abu daban yanzu zai ka ga makaho sai kawai a rinka gani shi ba zai aure mai idanu ba sai makauniya da Allah wannan haɗin ya dace ai kamata yi mai ido ne za ta aure shi saboda za ta taimake shi a cikin rayuwa yanzu idan ya aure makauniya shi makaho ne yaron su in ya kashi a tsakiyar ɗaki ya za su kowa takawa zai abin ba a haɗa shi yadda ya kamata haka kuma muke da wannan ra'ayi wai gurgu sai zai nemi wai gurgu a saboda haka kuma wai kuturu shi ma sai zai nemi kuturu haka ake yanzu idan kuturu kawai ya tashi zai haifi kuturu kun dinga samun kutare kenan ko misali nake bayarwa so ni ina da bambancin ra'ayi da mutane da irin wannan abu din ina ganin kawai akasin abun ya kamata ya zama to saboda a nan ne za a samu taimakekeniyar zamantakewa makaho ya aure wacce take mai idanu to ita ne za ta gane masa hanya ita ne in yaron yayi bayan gida zai ce mata za ta ce masa kar ka bi nan to amma ita kanta ba gani take ba shi ba gani yake ba sun haifi ya kuke son a yi ni ba wannan ra'ayina ne ba nasin hadisi ba ne nake ba ku amma ni ina da tunani akasin na mutane an gane saboda haka ya zamanto cewa in an yi wannan to babu ba a yi balance ba wannan shi ne tunanina in ga dama ka karya ta ji kawai ka ce ba za mu yarda da wannan ra'ayin ba tunda ba nasi ba ne amma dai Allah ya sa kai makaho ne kuma ka aure makauniya ina jin akwai inda ne za ka dan gane ina da gaskiya ka akwai inda za ka gane cewa ina da watakila tunanin nawa haka ne in Allah ya sa gidan nan kuke zaune akwai ramuka za ka gane tunda ba ka gani Allah ya taimaka shi wannan ina ga kamar tausayi ne mu bar shi a tausayi malam ka daina cewa ba ya da lafiya tausayi ne kawai ya sa shi ko yana son ya fitar da ita a cikin damuwa Allah ya taimaka amma dai duk da cewa lafiyarsa kalo kuma tausayi ne to ya je su gidansu ba ta nan ba na za mu je malam karatunmu wala ya kali kulul fa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
Allah tabaraka wa ta'ala yace wala ya'tali ulul fadl wato kada ma'abota falala siran tsuwar barasu ciyar da ma'abota bukata wannan aya idan an bibiye mutun da karatun bara tana da alaka da ayoyi 10 da muka karanta a farkon surar in ba amanta ba mun karanto bayanin wato qissatul abnan ifki na kiran ƙarya da akai akai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma matar shi wanda ake ta gangamu akai cewa an mata kazafi ina jin inda ba a manta ba bare mun tattauna wannan matsala to an san cewa Aisha matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam mu an san cewa Aisha ya take ga Abubakar ba ko wani mutumi da ake kira Mustafa ibn Usasa wanda shi ana ganin kamar dan kawo yake ko dan yar uwar shi Abubakar kuma mutum ne fakiri wanda mabukaci ne ba shi da abinci saboda wahalar rayuwa kamar yadda aka masu tafsirai suke bayyanawa wannan ifki da ya tashi na kiran ƙarya da aka yi a kan Aisha sai aka samu shi yayi wasu ƴan magana wanda ake kira zalaka ko kuma zalaka wato ita ce maganar da ba ta da tabbas shi ma kenan kamar ya dan biro dun maganar da aka yi ana yaɗa ta to kuma sai ya zamana wannan ƴa ce daga ƴar gidan Abubakar sannan kuma daga gidan Abubakar ake fitar masa da abinci kun ga kamar yaron gida yake nan ko ana taimakon sa to sai Abubakar sai ya fusata saboda yanzu ai an taba gidansa ne wannan kiran ƙaryar da aka yi ta taba gurare da yawa kaga ta taba gidan annabi da yanzu kowane irin mutum ne in aka ce gidansa ga yadda yake to ai ba da ya ko sannan kuma ta taba gidan da ita Aisha ta fito an gane to kaga kenan dukkan waɗannan ɓangarori manya-manya ne idan an yi ma ƴarka kamar an yi maka ne don haka sai Abubakar ya kusata sai ya ce ya ma rantse da cewa ba zai sake ba ma shi wannan Mustaufin wani kusasa wani abu na taimakon abinci ba kun fahimci maganar ko to a nan ake kan cewa ba zai taimake shi ba zai sake ba shi abinci can wannan bawa Allah zai shiga cikin wahala ko saboda haka an yanke masa abinci duk wani abin da yake samu na amfani shi kuma Abubakar ta san ma'abocin dukiya ne yana da dukiya saboda haka wannan yana aiki a gidansa kuma ya kasance ga abin da ya zo da shi sai Abubakar ya ce to ya yanke ba shi abinci ta haka ya yi gaba to Allah kuma ba haka yake so ba haka shi Allah yake so dan haka kenan Abubakar sai dai ya haƙuri da abin da Allah zai faɗa akan wannan matsala shi ne aya su kutum ga ta nan sai Allah ya turo ta ya ce wala ya'tali ulul fadli ma'abota falala wadata kenan ko wala ya'tali kada su yi rantsuwa su rantse ba za su taimaki wani ba ma'abota wadata wasa'ati da yalwar kuɗi ko yalwar wadatar kayan abinci kada su yi rantsuwa akan cewa za su yanke ba za su bayar ba an yi uto ulil qurba su ce ba za su ba wa ma'abota kusa ce kun ga shi wannan masaudin yana da dangantaka da Abubakar saboda ka ulil qurba ne dangi ne yana cikin dangi wal masakin kuma kada su ce ba za su ciyar da miskini ba wal muhajirin kuma kada su ce ba za su taimaka wa muhajirai waɗanda suka yi kaura ba wato fi sabilillahi saboda Allah yanzu wancan rantsuwa kenan an yi mai an yi kansil ɗinta ko kuma cewa kana da wadata sai yaron shagonka ya saba ma ko yaron gidanka ya saba ma kenan in za a yi koyi da wannan bai kamata ka yanke ba to kai kuma yaron shago kada ka ji wannan aya ka je ka rinka cutar mai gidanka ka rinka cewa to ai Allah ya ce kada a kore mu a'a ba haka muka faɗa ba mu dai Allah ya ba shi shawara shi mawadaci da kada ya yanke din kada ya yanke maka amma cewa za ka yi laifi ba za a hukunta ka wannan kuma daban shi ma wannan ɗin wata ruwayar ta ce sai da aka yi fasa haddi irin na ƙazafi sannan aka ci gaba da bashi to kaga kenan ba laifi kai ma idan ka je ka taɓa kayan mai gidanka a maka hukunci amma kuma kar a kore ka gaba ɗaya sai dai fa akwai matakai da za ka kai kila a kore ka kaga ai an ce wanda ya sha giya a masa hukunci in ya sake sha a masa in ya sake sha a yi masa in ya sake yi to a kashe shi kaga kenan ai akwai me akwai matakai to shi Allah annan sai ce kada ya rantsuwar ba zai ba ma ma'abota kusaci ai wannan sadakar ba haka nan miskinai haka nan muhajirai ya ciyar dan Allah wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su yi yafiya wannan shi ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma Abubakar kuma mai sharhi anan yana cewa kana siddiqu radiyallahu anhu ma'arufan bil ma'ruf an san Abubakar da kyautatawa saboda haka laful fadl yana da falala yana da wadata yana da abin da zai bayar wani ayadin abin nan alal fuqara kuma alal aqari Abubakar ya kasance mai taimako ne akan ma'abuta kusaci wal ajalib da suke gefensa sai Ubangiji ya saukar da wannan ya ce wal ya'fu wal yasfahu ka yi afuwa ko su yi afuwa masu duk hali da aka yi musu laifi su yi afuwa wal yasfahu kuma su kawar da kai akan abin da aka yi musu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so ne Allah ya gafarta a gare ku ku ai idan wancan laifi ya yi ka yanke ciyar da shi ai kai ma kana yi ma Allah laifi ko to ka yafe masa mana kai ba ka san Allah ya yafe maka fa inda zalika anan ne qala siddiq sai Abubakar ya ce bala Allah muna son ka yafe mu har ma ran sai ya ce wallahi ni ana la uhib yake ina san Allah ka yafe mu dan haka na yafe masa ne ma wannan shine abin da ya kamata ya zamanto mai hali ya zamanto maratibul afwa akwai matakai da ake bi na afuwa wal wasafa da kawar da kai akan al'amura idan an maka na farko al af abinda ake nufi da afuwa huwa tajawuz an adh shine in an maka laifin to ka nuna kamar ba a maka ba shine kai tajawuz ka manta ka rabu da wani wa tarkil uquba kuma da barin daukan mataki na uquba duk ka hakura ma imkaniyatil baqa'i asar lil mawqif fi an-nafs tare da cewa fa wato tare da samun dama kana da ikon kai masa wannan hukuncin amma sai kai afuwa wato kai afuwa sai kai yafe ka bari tare da cewa wannan abun ba za ka iya wato abin nan din shi ba a zuciya da yawa ko ayoyin sulhu da suka zo da Allah yake cewa wasulhu khair sulhu alheri ne amma sai ce wa uhdiratil anfusu shuhha yace ita rai ba za ta manta da rinka halartowa da an gane halartowa da tuna wannan abun amma kada tunawan ya zamanto maka wai za ka rinka daukan mataki wannan ita ce afuwa shine mantawa da laifi da kuma barin yin uquba akan wanda yake da laifi abinda ake nufi da as-safa shine kawar da kai kuma shine huwa tarkun naw shine wannan mutumin karka sake zargin sa wato kabar zargin sa wa taqri'un wato muzlim ka daina kuma kwankwasan sa da wasu maganganu saboda yayi ne wannan shine a'ala min al-afw saf ya fi afwa girma shine mafi daukaka shi yasa Allah ya fara da cewa wal ya'fu wai afwa manta da laifin da aka yi mu wal yasfahu kuma ka bar zargin wanda yayi laifi kada ya nemi yafiya kuma ka yafe masa wannan halin shi ya fi afuwar girma ma'a mahwil asar min an-nafs tare da shafe gurbin wannan abun daga ranka ya zamanto ba ka tuna wannan abin din wannan shine abin da ake so suka kara da cewa as-safhul jamil akwai inda Allah ya ce wasfa safhul jamil wato cewa ku kawar da kai mai kyau wa huwa alladhi la adha fihi shine abin da za kai babu cutarwa a cikin sa wala itabun fihi kuma ba tare da aiban ta wanda ya maka laifin ba wala audata fihi lil isa'a kuma ba za ka sake komawa zuwa ga munana masa ba wannan ita ce abin da ake son cikakkiyar afuwa da kawar da kai abubuwan nan da muka ambata duk wanda aka masa laifi idan har zai yi afuwa ya yafe to waɗannan abubuwan ake son ya cika a cikin zuciyarsa na farko bai wato fita da mantawa da harkar laifin barin yi wa mai laifin uquba tare da kana da ikon za ka iya sa'annan ka kawar da kai shine ka bar zarginsa shine maka laifin wannan matsayin shine mafi girma tare da kokarin shafe wannan abun a cikin zuciyarka sannan a ƙarƙashin safhal jamil kuma ya zamanto cewa kai wannan ne ba dan ka cutar da shi ba ba kuma za ka aibanta shi ba kuma za ka koma izuwa ga munanan shi ba wannan shi ne ake so to kai idan kai afuwa ma wani shi kuma Allah bai zai yi maka to shi ma Allah akwai abin da zai yi maka na afuwar saboda kai ma kana yin laifi to idan ka yafe ma wani to sai Allah ya yi promoting ɗinka domin manzo Allah ya ce na farko mutumin da al'af ita afuwa la tazidu al'ab ba abin da take ƙara ma bawa illa rif'a sai ɗaukaka sai Allah ya yi promoting ɗinka ya yi maka ya baka ɗaukaka ya kuma girmama ka to kaga kenan abinda ka samu a ƙarƙashin afuwar wani mutum da kai masa abinda kuma Allah ya yi maka ya fi ƙarfin wanda kai kai domin afuwarka da afuwar Allah ai ba za su zama ɗaya ba promotion ɗin da wani zai maka ba zai zama ɗaya da promotion ɗin da Ubangiji zai yi maka ba saboda haka kenan kai ne ka ci riba idan kai yafiya ko to amma zaka ga a rayuwar mu yawanci zaka ga ba ma san yafiya da yawa mutane ba sa son yafiya ko da ma abun ya kai ya kawo to sai a zo a yi sulhu in an yi sulhu ya ce to na yafe amma ba zan manta ba a to ne rin abu ne an yi sulhu ba za ka manta ba ba a yi ba ke nan za ka ji mutum yana faɗan wannan ai ba zan manta ba a to kenan ba ka ma shiga cikin al'afu wasafa to ana buƙatar ka zamanto haka sannan a ƙarƙashin afuwa akwai abin da malamai suke kallon ihsan ta yaya ihsani zai shigo ƙarƙashin afuwa shine afuwar ka ta zamanto indal maqdira ma'ana kana da ikon ramawa ne to sai ta kira ma to a ƙarƙashin kana da ikon ramawa kuma ka kira ma to akwai ihsani banda afuwar akan wanda kai ma an gane kuma ba wai a'a fin ƙarfinka akai ba ko akwai wanda ko faɗa ake an bashi haƙuri an bashi haƙuri ya ƙi yarda ba zai haƙura ba kai haƙuri sai dai saki tsokalo magana to idan aka zo Allah ya ba mu wancan sa'a ko shedan ya taimake shi akan ya makure ka kamar za ka mutu to idan ka dawo gefe kana hakiyi wai yanzu ka haƙura ba haƙuri kai ba wannan an fi ƙarfinka ne wala an fi ƙarfinka ne dan da ka samu dama watakila ba haka za ka yi so shi yasa ake son mai yin afuwa ya zama yana da ikon ya rama an fahimta yana da iko so amma sai ya yi afuwa to wannan shi ne ya yi ihsani wal afu huwa tarkul ma'akhazati bil dhanbi abinda ake nufi shine afuwa shine barin kama mutum da zunubi ba za ka sake kama shi da wannan zunubin ba shi ko as-safa abinda ake nufi da shi shine huwa wato tarkul tasrib ala al-muznib kar ka sake zargin sa kaga ka hada biyu kenan can ka bar rashin kama shi da laifi a nan kuma kawar da kanka ya zamanto ba ka da zargi a kansa saboda ya ma laifi tun da ka yi yafiya ba sai zamanto kullum kuka haɗu ba wannan zancen ka yafe ka yi afuwa ka kawar da kai yanzu ba ka da zargi a kan wannan mutum sannan wanda zai yi afuwa ya sani da kawar da kai amrun rabbani al'amari ne fa na Allah Allah ne ya umurce shi ba wai wani mutum ne ya umurce ka da yin wannan ba domin alqur'ani ne yanzu ya ce wal ya'fu wal yasfahu ku yi afuwa ku yi yafiya ku kawar da kai kenan wanda duk yadda ya yafiya ya kawar da kai to ya bi umurnin Ubangiji kuma dama abinda ake kira ibada shine Allah ya umurni kai kuma ka bi to wannan kayi bauta kuma kayi ibada a wajen Allah al'afu ita afuwa kuma har yanzu wasafh da kawar da kai amrun nabawi umurni ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma dama ita ibada to ai gaba ɗayan ta dama ibada ta tsaya ne akan me wato akan umurnin Allah da kuma Allah ya ba ma kansa kai ma ka yagi wani abu na cewa kai mai afuwa ne kai mai kawar da kai ne kai mai yafiya ne sannan kuma ka sani al'af khuluqun min akhlaqil yafiya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'ar annabawa da kuma manzannin Allah to sifantuwa da irin waɗannan sifofi ko ɗabi'a ta yin afuwa yana nuna maka cewa ka ɗabi'antu da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un annabawa ma wanda zai ɗabi'antu da ɗabi'un annabawa akwai tsammanin da tsira a wajensa sannan na gaba yake cewa al'afu min sifati salihin
suna daga cikin sifofin bayin Allah nagartattu kuma wa min sifatil muttaqin yana daga cikin sifar masu wato takwa dan haka kenan wadannan abubuwa ana da bukatu kamar yadda Allah din ya ambata wal ya'fu wal yasfahu wannan kasifantu da wadannan sifofi sannan kuma akwai wasu fawaid wanda Allah zai yi maka domin duk mutumin da ya taimaki wani ya yafe masa to akwai babban wani kaso da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ma wannan mutum dan haka rayuwar mu ta zamanto cewa to kikkiawar karshe ake so ka samu husnul khatima kikkiawar cikawa a ce ga inda wato yadda akai ka mutu kai mutuwa kikkiawa wanda mutane suke da kikkiawan zato akan ka zaka samu rahama so afuwa tana daga cikin abin da zaka jawo maka kikkiawar wato kikkiawan karshe sannan a karkashin afuwa aka ce tanqalibul adawatu ila sadaqa wato idan afuwa ta faru to afuwa tana juyar da gaba sai ta dawo abota duk wanda ka yafe masa to shikenan yanzu ka zama kamar wani surikin sa daraja da daukaka zaka rinka bashi mutunci zai iya samu a wajen ka sannan kuma kai kullun zaka rinka jin nauyin wannan mutum a madadin ka ce to bazan yafe ba to shikenan daga nan ka ƙara cusa gaba a zuciyar wanda ya baka laifi don bai samu yafiyarka ba mada zai samu yafiyarka to babu shakka watakila addu'o'i ma zai yi maka da abuwa kuma har yanzu ana samun wato tughfaru dhunub sai a yafe wa mutum zunubansa kamar yadda ka yafe shi ne da Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah shin ba kwa san Allah shi ya yafe muku kenan wallahu ghafurur rahim Allah mai zafara ne mai tausayi kenan duk wanda ya yafiya kamar kenan ya ba mu Allah amsa cewa ina san ni ma a yafe mun domin kai ne mai karban tuba mai gafara ko mai tausayi banda wannan yanalul ajri was sawab zai samu lada mai girma wato zai samu lada a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala sannan yace bil afwi amman asaa yanalul afwu min Allah kowa ya sani cewa da afuwa da yafiya da kawar da kai akan wanda ya maka laifi da shi ne kai kuma kake samun afuwa da yafiyar laifi a wajen ubangijinka saboda haka ubangiji ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah shin ba kwa san Allah ya muku gafara wallahu ghafur Allah bai gafara ne rahim kuma mai tausayi wannan shi ne ma'anar wannan aya da muka atabaici a gurgurdan hali na wala ya ta li ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah ai kowa yana san Allah ya gafarta musu jama'a sai a zamanto masu yafiya kowa ya yafe ma dan uwansa to sai Allah kuma ya yafe mana domin muna kaunar gafararsa Allah ya fi mana gobe za mu dora insha Allah fu akan innal ladina yarmunal muhsanat mutanen da suke jifan kamammun mata da cewa ba mutanen kirki bare to su ma su shafa ma kansu ruwa su daina wannan kawai in ka ga mace ta yi shigar da ya kamata